Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dukan godiya ta tabbata ga Allah Ubangiji madaukakin sarki wanda ya kaddara saduwanmu a wannan lokaci a wannan masallaci da ake kira da suna Masjidur Rahma dake nan titin Wunti a garin Bauchi a wannan safiya ta ranar Talata safiyar 7 ga watan Al-Muharram shekarar Hijira ta 1446 daidai da 10 ga watan Satumba Hijira a miladiyar da shekara 2024. Allah ya saka ma ƴan uwa da suka yi sa'ayi don hada wannan liƙa'i a wannan lokaci su Mallam Abdulmannan, Allah ya saka mishi alkhairi. Bana so na tsawaita dogon surutu ko kuma wata gagarumar tattaunawa duba zuwa ga yanayin lokaci da kuma cewa kamar yadda ya ambata mun zo ne don gabatar da wata wato jalsa ta walima da ko dan uwanmu wani abokinmu da Allah ya azurta shi da aure gani Malam Amir shine muka taho don mu taya shi murna kuma aka yi wa'azi a jiya insha Allah daga nan kuma aka ga dacewar cewa tunda akwai lokaci mu haɗu da ku don yi ma juna nasiha. Ina so zan ɗauki wani hadisi ne kwaya ɗaya mai mana taƙaitaccen sharhi a kansa da fata Allah ya sa mana albarka a ciki. Al-Imam al-Bukhari da Muslim sun rawaito hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga sahabi Abu Sa'id al-Khudri Sa'ad ibn Malik al-Ansari al-Khazraji radiyallahu anhu. Sa'ad ibn Malik yake cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito zuwa sallar Idi ta karamar sallah ko kuma babbar sallah kamar yadda masu riwaya suka ce ba a tantance ba. Fa marra alan nisa'i, sai ya wuce ta taron wasu mata, wato ya wuce ta inda mata suke zama a filin sallar Idi, wanda dama ya musu alkawari ya ce zai ware musu lokaci na musamman zai dinga musu karatu saboda sun yi kuka da cewa maza sun galabaici al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko da yaushe su suke tare da shi, ko da yaushe su yake madarasi, ko da yaushe su suke saurarensa, su suke masa tambayoyi, saboda haka suna neman alfarmar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ware musu lokaci na musamman da zai dinga gamuwa da su, yana musu darussa na musamman da suka shafe su. Duba zuwa ga cewa iyayenmu mata suna da buƙatu na musamman na ilimi, na mu'amala, na ibada wadda ta shafe su a keɓance. Saboda sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ware musu wani lokaci na musamman yake musu karatu. Ya fito a wannan ranar Idi sai ya sanar ya ce idan an gama huduba dukkanin mata su jira shi zai musu karatu na musamman. Saboda haka sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce musu ya ma'asharan nisa'i tasaddaqna fa inni ra'aytukunna akthar ahlin nar fa qulna wa bima ya rasulullah qala takfurna al-la'na wa takfurna al-ashira ma ra'aytu min naqisati aqlin wa dinin adhhaba للب الرجل العاقل من إهداكنا قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلنا بلى قال فذلك من نقصان عقلها أليس إذا حادت لم تصلي ولم تصم قلنا بلى قال فذلك نقصان دينها. wannan shine matanin wannan hadisi na Abu Sa'id al-Khudri wanda ke cikin Sahih al-Bukhari da Muslim. Na san hadisin ba sabo bane, an saba da shi dama shi ilimin musulunci ba wai abu ya ta faɗa maka abinda baka taɓa ji ba, wani abu garibi, abinda ka sani a tuna maka, abinda zai amfane ka a rayuwarka da addininka ya gyara mana tarbiyya ya sa mu gyara alakar mu da Allah Ubangiji madaukakin sarki. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ma'asharan nisa, ya ku taron iyaye mata, tasaddaqna. Nabi sallallahu alaihi wasallam yace ku dinga yin sadaka. Fa inni ra'aytukunna akthara ahlin nar, yace saboda na gan ku ku ne mafi yawa a cikin ƴan wuta. Fa kunna, sai mata suka ce mishi, wa bima ya rasulullah, to a bisa wani dalili muka zama mafi yawa a gidan wuta? Qala, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace takfurna la'ana, saboda kuna yawan sakin baki da tsinuwa. Wa takfurna al'ashira, saboda kuna butulce ma abokin zama. Ma ra'aytu min naqisati aqlin wa dinin, yace ban taba ganin mutane masu rangwame a cikin addinin su da hankalin su. Azhaba lilubbir rajulil aqil, wanda kuma suke iya wato rinjayar hankalin mutum mai cikakken hankali. Min ihdakun fi da daya kuma saka kara tambaye, saka ce wa ma nuqsanu dinina wa aqlina ya rasulullah, shin me kake nufi da cewa hankalin mu da addinin mu yana da nakasa? Nabi yace alaysa shahadatul mar'ati mithla nisfi shahadati ar-rajul, ashe shaida da mace za ta bayar ba yana matsayin rabin shaidar namiji bane? Qulna bala, suka ce haka ne. Qala fa dhalika nuqsanu aqliha, ce wannan shine raunin da ke cikin hankalinta. Ya sake cewa alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum, cha nake idan mace tana jinin al'ada na wata wata ba ta salloli a waɗannan kwanaki ko ba ta azumi ko da cikin ramadana ne? Qulna bala, suka ce haka ne. Qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa zalika nuqsanu diniha, wannan shine rangwame, shine tawaya a cikin addininta. Dan uwana iyaye na mata, kun ji matan wannan hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, shi nake so mu yi dubiya a cikin ma'anonin sa, mu ga kuma wasu fa'idoji da abubuwa masu amfani da za su gyara mana rayuwarmu a cikin insha Allah cikin mintuna masu zuwa. Kamar yadda na ambata tun farko cewa wannan hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mata shine a filin sallar Idi. Wato kamar yadda aka sani dama, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarni, ya ce ranar sallar Idi kowa da kowa ya fita. Da waɗanda wato suka saba zuwa sallar jami'i, maza kenan mazauna gida, da sauran wanda ba su saba ba, kamar yara da mata da marasa masu uzurori, yace duk su fita. Yace har mace wadda take cikin halin jinin al'ada ta fita, har matar da bata da khimar, bata da lullubi wanda za ta lullube jikinta, yace ta nemi aro a gun yar uwarta, yayarta ko innarta ko kishiyarta ko matar kanin mijinta, duk wadda za ta yara mata, ta nemi aro a gun kawarta ta fita. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗanda ba sa yin sallah, waɗanda suke fashin sallah, idan an yi za a yi sallah, sai su wali a tazillal musalla, sai su koma gefe su jira a gama sallah. Wali shahadan khaira wa da'watal muslimin, idan an yi da sallah sai su dawo su ji hudu ba, su ji addu'a da alkhairin da malaman wato limamai suke karantawa. Saboda kamata suna zuwa sallar Idi, suna gangan ku su je sallar Idi tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma har yanzu wannan yana cikin al'ada mai kyau cikin al'adun musulmai. Duk inda aka samu taro irin wannan, babu laifi a yi amfani da shi wajen yin nasiha da faɗakarwa akan abin da zai amfane mu a rayuwarmu da addini. Saboda haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya amfani da wannan dama, sai musu wannan faɗakarwa. Nabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ku yawaita sadaka, ku yawaita istighfari, ku yawaita sadaka. Saboda istighfari da sadaka suna daga cikin abubuwan da ke kankare zunubai. Idan muka lura, ya ambatan musu wasu daga cikin sashen zunuban da ba su kadai suke aikatawa ba. Mata suna yin la'anta, wato sukan yi zagi, takan zagi ɗanta ko ƙawarta ko ma mijinta, duk wanda ya yi mata za ta mayar masa. Wato saboda su mata suna da ɗabi'a ta cewa duk mu'amalar da suke da zuciyarsu suke yi, ba su cika amfani da hankali wajen yi ba. duk abin da yazo bakinta duk sanda aka fusata ta duk sanda aka yi mata ba daidai ba ba za ta kyale ba wanda yi mata kayan kara za ta maida itace to a garin haka tana iya fadan maganganu wadanda ba su dace ba wadanda wani lokaci ta da kanta ma za ta yi nadamar in ta fadi su to kuma mun sani cewa duk abin da muke fadi mala'iku suna rubutawa ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid duk abin da mutum yake fada mala'iku suna rubutawa to a sanadiyar haka kina iya samun matsala ya zama littafinki ya tara maganganu marasa daɗi masu yawa wanda sai haifar da cewa Allah ya ba mutum azaba Allah ka tsare mu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su dinga ayyuka sadaka saboda sadaka tana kankare zunubai wannan la'anta da suke yi yana kankare zunubai don haka ayyuka sadaka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na ganku da yawa a wuta yana ishara zuwa ga tafiya da yayi ta Isra'i da Mi'raj a lokacin Allah madaukakin sarki ya bashi dama ya shiga aljanna Allah ya bashi dama an kashe zafin wuta ya shiga cikin gidan wuta ya ga abubuwan da ya gani ya ga abubuwan da suka bashi mamaki kala daban-daban kamar da Allah yake cewa laqad ra'a min ayati rabbihil kubra ya ga ababan mamaki masu girma cikin abubuwan da suke ayoyin Allah Ubangiji madaukakin sarki daga ciki shine ya bada wannan labarin cewa ya ga mata musulmi da yawa a cikin gidan wuta shi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama aikin sa kokarin ya tseratar da mu daga wuta din ne laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma 'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim Allah Ubangiji ya ce hakika manzo ya zo muku wanda yake yana jin damuwa idan ku shiga kunci yana da kokari ya ga cewa ya tseratar da ku kuma mai tausayi ne saboda wannan tausayin ba zai boye wannan labarin ya kifada ba dan kada ji haushi ba zai boye ya kifada ba dan kada ƴan ƴancin mata feminist su ce dan me za a ce mata suna gidan wuta da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara da haka yake musulma abinda ake so ki amfana daga wannan hadisin shine ya za a yi ki tsira daga wannan matsala ba wai ki fara jayayya da musu ki ce ku ba a kyautata muku ba dan me za a ce kaza da kaza game da ku kuma abinda aka faɗi din ai ni da ku duka mun yarda cewa haka din ne musamman bangaren da yake wa takfurnal ashira kuna butulce ma abokin zama anan miji kenan a wata riwayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara da cewa ɗaya ku takan kasance law ahsana ilaiha zawjaha ko kuma law ahsanta ilaiha dahara thumma ra'at minka shay'an da za ka kyautata wa wata daga cikin iyalanka ɗaya daga cikin mata in ka kyautata mata tsawon rayuwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce summa ra'at minka shay'an sannan ta ga wani abu da bata da bai yi mata ba wani abu da take ganin baka kyautata mata ba ko wata gazawa ta dan adam ko wani kuskure ko wani sabanin fahimta sai ta ce ma ra'aitu minka khairan qattu ce ni ban taba samun wani alkhairi tare da kai ba ce ni tunda nayi auren nan yau shekara kaza a cikin damuwa nake da hawan jini Allah ya isa tsakanina da kai sai ta tsine masa mutum zai je ya auri mace ya rayu da ita ya kyautata mata Allah ya kawo wani yanayi da babu wadata ko Allah ya kawo wani yanayi da aka samu wani kunci a rayuwa ko ta jarabawa to ba kowace take iya jura wannan yanayin ba balantana kuma Allah ya kawo yanayi na wadata ya ga cewa bari ya kawo mata abokiyar zama to nufa mutum za ta tashi ba haka bane to wannan yanayin naku na dan adantaka to shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yake muku nasiha anan cewa ku iya da shi ku iya managing wannan situation din dan ku tsira abinda hadisi yake so yana mana kenan mu sai da zamu mai manage wannan situation dan mu tsira abubuwan da ke jawo wato mace da miji a koda yaushe ya zama ana samun yanayi na rashin fahimtar juna abubuwa ne da yawa mafi muhimmancin su shine kamar yadda na ambata bambancin tunani tsakanin ɗa namiji da ɗiya mace su maza galibi suna yin tunani ne da ƙwaƙwalwa da hankali su kuma mata suna tunani ne da zuciya ita kuma zuciya innan nafsa la amaratun bisu kamar yadda Bahaushe yake cewa zuciya ba ta da ƙashi duk abin da ya bujiro mata to haka za ta tafiyar da shi shi ko namiji zai auna gaba ya auna baya ya ga me ya dace yi me bai dace yi ba magana kaza in ya fada zai kuntata miki zai cutar da ke ko kuwa ita ko ya mace sai ta fadi tukuna za ta ga sanar ta tunanin kai ashe bai dace na fada ba saboda shi yasa ake samu wannan yanayi na bambancin dabi'ar yadda ake tunani nabi kuma shine wato yau da gobe tana sa a wayi gari abinda da yake burge ka sai ya zama baya wani burge ka yau abinda kake ganin shi na musamman sai ka ganshi ashe ga magari ne abinda kake ganin shi da abin alfahari ne sai ka ga ashe ba abin alfahari bane abin ma tsoro ne ko abin takeici wato sanda mutun ya gama ce yana so tana budurwa din nan yana rawar jiki yana zakwadi ba zai yiwu ya ci gaba da wannan rawar jikin da zakwadin bayan shekara 5 10 ko 20 ba Allah bai hukunta wannan tabi'a ta fara haka idan kika gane wannan sai ki zauna lafiya kika gane cewa ba zai yiwu wai yadda yake ji da ke tun farko kuma ya ci gaba da ji da ke kuma baki ji da shi da ke ji da shi da dukan mu inna kullun fiha saboda wannan tabi'ar mu gane ta cewa haka Allah yayi tabi'ar dan adam kamar yadda sanda kuka gina sabon gidanku da kuna ta jin dadi yana kuna jin kwarjinin gidan cewa alhamdulillahi mun samu gida mu ma namu amma bayan shekara 1 2 3 idan ya fara tsufa ya fara lalacewa sai ga ashe ba komai bane ba wani abu nunawa bane ba wani abu alfahari bane ba abin da sai an zo an muku murna bane wataƙila ma kuma sai ku ga gidan ma ashe ba haka ya kamata ya zama ba irin design din da aka yi wajen ginin ma yanzu ba a yayin sa to wannan dabi'ar dan adam ce cewa yana da sabawa da abu da kosawa abin ya fita a ransa ya wayi gari baya ganin wani kimarsa wannan dabi'a ta tsinuwa yawan sakin baki da dabi'ar butulci dabi'u ne waɗanda suke daga cikin kaba'ir zunub manyan zunubai shi sa za su iya kai mutum wuta mutumin kirki ba a so ya zama mai tsinuwa nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa laysal mu'minu bi ta'an wala la'an wala al-fahish wala al-badhi mu'mini na kwarai ba a so ya kasance mai yawan sukan mutuncin mutane mai yawan tsinenenuwa da la'anta yawan zagi da sakin baki musamman akan ƴaƴanku ki kokari ki saba wa bakinki da fadin magana mai kyau faliqul khairan aw liyasmut a fadi magana mai kyau ko kuma a kame baki yara din nan idan sun yi kuskure ba daidai bane a yi ta tsire musu a yi ta la'anta su a yi ta fada musu munanan maganganu ko a zaunar da su a dinga nuna musu cewa baban su ba mutumin kirki bane sai an cire mishi duk wani kwarjini a zuciyar ƴaƴansa ba daidai bane wannan to mu'mini baya haka ba a san mu'mini ya zama mai sukan mutuncin al'umma mai yawan zagi da ashariya ko mai yawan daga murya da surutu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah madaukakin sarki yana kin wanda yake mutun ne mai girman kai mai sakin baki da raina mutane wanda yake shiga kasuwa yana daga murya kowa na jin sa sahabun fil aswaq Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shine irin mutumin da zai wuni yana aiki kamar jaki in dare kuma yayi kwanta yana bacci kamar mushe so haka daga cikin abin da ba a so shine yawaita sakin baki da surutu ba ji ba gani ya zama duk sanda zaki buɗe bakinki zaki magana alkhairi zaki fada abu zaki fada wanda yake na mutunci na sanin ya kamata na kawaici ki dinga lissafa abin da zaki fada shin in na faɗi wannan maganar za ta fada littafin zunubai ne ko littafin lada shin mala'iku za su rubuta shi ne a cikin hasanat ko a cikin sayyi'at saboda ka in kin fahimci cewa ba magana ce mai kyau ba ba abu ne na alkhairi ba sai ki kame bakinki kamar yadda hadisi ya ce fariqul khairan aw liyasmut saboda ka wadannan abubuwan guda biyu suna cikin kaba'ir sakin baki na biyu kuma da butulci to me ake nufi da butulci kamar yadda hadisin ya ambata a waccan riwaya shine mutumin da ya maka alkhairi a baya ka ƙaryata cewa ba alkhairi bane ka musa ki nuna cewa ke ba a taɓa miki komai ba ai da ka aure ni a gidanmu baka ganni da yunwa ba baka ganni bana sa sutura ba gaskiya ne da sutura ki kika zo kuma da wadatar abin nan kuma rinki kika zo amma fa wanda ke jikinki yanzu wannan sutura ai ba ta gidanku din ba ce ta gidan mijinki abincin da kike ci tun daga lokacin har kika samu bakin magana ai ba na gidanku bane na gidan mijinki saboda ka butulci da ba bayi da kyau ba halin karamci bane ba wai sai ga miji kawai ba ga duk wani wanda ya maka alkhairi yana daga cikin alaman mutanen kirki shine yaba ma wanda ya musu alkhairi akan alkhairinsa nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yashkurullaha man la yashkurun nasa wanda duk kaga baya yaba wa mutane in su masa alheri to alama ce akan baya yaba wa Allah ubangiji madaukakin sarki da ya race shi saboda ka musaba da itirafi da alkhairin mutanen da suka mana alkhairi tun daga yi musu addu'a jazakallahu khairan Allah ya saka maka da alkhairi nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda duk aka yi mishi alkhairi to ya maida irin alkhairin in bai samu halin mayarwa ba nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yayi addu'a har sai ya ji a ransa cewa ya kai mutuka wajen addu'a sai ya ce wanda ya ce Allah ka saka wa wani da alkhairi hakika ya kai mutuka wajen addu'a shin muna iya idan mazajenmu sun yi mana abin da suka saba na abin da yake wajibi ne a kansu muna iya mu ce mishi mai gida Allah ya saka da alkhairi baban karima Allah ya saka da alkhairi alhaji Allah ya saka da alkhairi Allah ya kara arziki kai mun gode mun gode ko muna koyawa ƴaƴanmu su dinga wato yi ma iyayensu maza irin wannan addu'ar an siyo musu kayan makaranta an siyo littattafai yanzu za a koma makaranta an biya musu school fees an dinka musu sabon uniform an yi musu kaza da kaza da kaza mu koya musu su dinga zuwa suna ma iyayen nasu addu'a su shiga ɗakin mahaifinsu ko su je wurin zamansa su yi masa addu'a cewa baba mun ga kayan da aka kawo mana na alkhairi Allah ya saka maka da alkhairi yana da kyau mu dinga koya ayyuka irin wannan ɗabi'a yaba ma alkhairi ba butulci ba ba kuma rainawa da nuna cewa ai abinda aka yi bai isa ba saboda haka waɗannan halaye guda biyu butulci da kuma watin zagi da ashariya suna daga cikin manyan zunubai wanda har suna iya kai mutum gidan wuta ko da shi mumini ne wanda yake ya mutu da imani amma sanadiyan wannan kurakuran ko wannan laifukan zai iya faruwa sai ya biya ta wuta kafin ya dawo aljanna Allah ka kare mu daga wuta Allah ka kare mu daga biyawa ta wuta da mu da iyayenmu da malamanmu da sauran musulmi gaba daya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kara yin wani bayani yace bayan haka kuma sai yace wato na same ku na fahimci cewa ku mata wasu halittu ne masu naƙasa a cikin addininsu da rayuwarsu da hankalinsu to yanzu wannan ba wai aibi bane ko naƙasa ce ko cin zarafi ba a Nabi sallallahu alaihi wasallam yana bayanin ɗabi'a ne yadda Allah ya halicci mace Annabi yake bayani saboda ba daidai bane wani dan boko ko wasu masu wani mugun tunani su dinga cewa wai ai an nuna mata an maida mata baya saboda fadin wannan magana ɗabi'a ce kuma ku da kuke iyayenmu mata kun san wannan magana haka take haka magana take da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe ta shi yasa kun ga wannan nabi shi ba alakanta shi da cewa laifi bane a Annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayanin ɗabi'ar kiyamace ta fuskar hankalinta Allah da ya tashi raba hankali sai ya baiwa jinsin mata rabin hankalin jinsin maza ku ji abin da ce jinsin mata wato tawagar mata gaba daya da tawagar maza gaba daya amma wannan bai hana a sami wasu ɗaiɗaiwan mata su fi wasu ɗaiɗaiwan maza hankali ba ana iya samun wata mace guda ɗaya ki ganta rajulatun minan nisa ki ganta mace mai kamar maza muzakkara sai ta fi wasu cikin maza hankali ana iya samu wannan ya zama deviant kenan amma jumhurin al'umma ta maza to sun fi jumhurin al'umma ta mata hankali shi yasa aka sa ka'ida idan mutum zai ba da shaida ya kawo maza biyu idan ba yi da maza guda biyu shaida ya kawo namiji ɗaya sai a ce to ya kawo mace guda biyu an tudilla ihdahuma fatadhakkara ihdahuma al-ukhra. Saboda mace tana iya mantawa ta zo ba da shida, tana iya yin, tana iya rinjayuwa zuwa ga dabi'ata. Abin da ya kamata ta faɗa in ta ga, in ta ji tausayi ba za ta iya faɗi ba. Abin da ya kamata ta ba da shida na gaskiya in ta ga cewa wannan shida za ta iya shafan wata ƴar uwarta mace, sai ta ce ciwon ƴa mace na ƴa mace ne, ba za ta iya faɗi ba. Ba haka ba ne? Yanzu ku kalli ɗabi'ar da kuke da ita. Misali, yanzu kowace a nan idan mijinta zai yi aure, to tana cikin tashin hankali da damuwa, kuma duk ƙannanta da ‘yan uwanta mata za su goyi bayanta a kan wannan cewa ba a kyautata mata ba, an ci mutuncinta, an ci amanata, yanzu saboda ya ga ya samu arziki kaza da kaza da kaza, in yai arzikin kenan. In kuma bai arziki ba, a ce na gida ma ba su ƙoshi ba, ana so a ƙaro wata. Ba haka ba ne? Yawwa. To amma idan yayanta ne zai yi wannan auren, yayanta wadda yake da mata sirkarsu kenan, wadda dama suna jan haushinta, an ce ya yi ta shanye shi a malamai, ta mallake su da sauransu, kuma ita ta shanye nata mijin, shi ma kuma yana da ‘yan uwa da suke jin haushin cewa an shanye shi. Yanzu ke da za a yi miki kishiya, ‘yan uwanki mata ba su so ba, amma da yayanki zai yi ma ƙanwar wata kishiya, ko kuma ku ne nan a kan gaba, ana ta biki, ku ne kai kayan aure, ku ne ɗauko amarya, ku ne duk wani abu, ku ne a kan gaba, a ce a yi maganinta, ba ta ce ita kaza ba. Za ga anan ciwon ya mace ba na ya mace ba ne kenan. To wannan saboda ɗabi'a ce, ɗabi'a ce ta ɗiya mace. Shi yasa asali musulunci ya fi ma ɗiya mace ta yi kishi, kishi ba laifi ba ne. Abin da yake laifi shi ne idan ta yi shi ya wuce haddin shari'a, idan ya kai ga tana zuwa gurin boka, ko tana cin mutuncin abokiyar zamanta, ko tana zagin mijin, ko tana yin wani makirci wanda zai hana zaman lafiya, to waɗannan abubuwan su ne haramu. Amma mujarradin jin damuwa a zuciyarta saboda mijinta yana da wata mata, ko zai auri wata mace, mujarradin yin wani kisisi na wanda bai saba wa ɗabi'a ba, bai saba wa asali ba, to wannan a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an yi, kamar yadda kuka sani, su Aisha da su Hafsa da su Zainab da Ummu Salama da Safiya, waɗannan mata iyayenmu na gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi waɗannan abubuwan. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kau da kai, ya ba su uzuri a lokacin da ba su wuce iyaka ba, a lokacin da kuma wata ta tsallaka wannan iyakar, sai mata tankiya. Kamar yadda Aisha ta ce mishi, wai ni ban san abin da ka gani abin wannan ƴar gajeren matan ba wallahi. To kaga yanzu ta aibata halitta Allah, saboda aka yi mata tankiya, ta aibata halitta Allah. Kamar yadda kuma Zainab ta ce ma ainihin wato Safiya ila yau ƴar Yahudawa. Yanzu kuma wannan ta yi irin abin maguzanci, kamar a ce kawai da Allah gafara, kare kawai, ko mai sunan kabilan nan yankin Malam, ko a ce ai batera ce, batera ke kuma ba fallata na ko? Ko mene kuma, ko bare-bari? Ko ba saya, yauwa ba saya, sai ai ba saya ce ma ya gani, tubabbiya ce ma. To wannan yanzu aibata mutum da dangantakarsa ko kabilarsa maguzanci ne, da aka sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana. Haka su kan halittar mutum, kamar a ce mata ƙatotuwa ko siririya ko gajera ko doguwa ko mai ƙaramin ido ko mai naƙushashen hanci ko mai tsamin baki, duk wannan halittar Allah ce ko? To aibata mutum da halittar Allah da Allah ya yi, yanzu wannan mutum yana cin gyaran Allah ne ke, to babu kyau wannan. Saboda haka a nan ma halitta ce Allah ya yi bambanta tsakanin maza da mata ta fuskar kaifin hankali da juriya wajen iya magana da ba da shaida. Ita mace tana iya zuwa a wajen ba da shaida nan ma ta fashe da kuka, aw man yana sha'u fil hilya wa huwa fil khisami ghayr mubin, kuma alhalin ba ta da gaskiya amma ta fashe da kuka ita tausayinta. Saboda haka wannan nuqsanul aqal din ɗabi'a ce, haka nan nuqsanul din, abin da ya faru na ɗabi'ar ƙiyamaci wanda ke haifar da ta samu naƙasa a addininta, shi ne ɗabi'ar wato abin nan haila da ke zuwa muku duk wata a lokacin da mace take jinin al'ada, game da haka sani ba za ta yi sallah ba. To idan ba ta yi sallan nan ba, aikin gaba ta da ladan wannan sallolin, ko ba ce ta rama ba, azumi ma da aka ce tarama ai kin ga za tarama shine a wasu kwanaki fa iddatun min ayyamil ukhar ai wadannan kwanakin da zaki rama azumin da kika sha a ramadan ai ba su kai falalar kwanakin ramadan saboda ka ramuwar ba za ta bada cikakken lada irin yanda azumin cikin watan ramadan yake ba ko mun fahimta to daga nan da yake samu wannan nakasa wannan nakasa kuma haka Allah ya yi ta to nasiha da zan muku a nan shine a dinga biyan azumin nan akan kari yanzu gashi ramadana tsura wata shida na tabbata a nan yanzu da za a ce tsakaninki da Allah azumin da ake binki na watan ramadan na barakin rama akwai da basu rama na rantsi da Allah akwai su ba kwabi na bashi rantsuwa kuma haka za a tafi ana adaddafa daga nan har sha'abana ba za ta rama ba sai lokaci ya ƙure a zo a takura wa Malam Abdulmannan da tambayoyi iri daban-daban wallahi malami ne azumi tun na bara da na bara wancan ma yanzu kuma gashi ciki ya shiga dan Allah malam ya za a yi yanzu kuma gashi an ce ulcer ta kama ni chronic ulcer ba zan iya azumi ba Allah ga mata malam zai yi in ciyar ai ta kawo tambayoyi na san zuciya abinda aka fi so shine almubadara ilal a'malis salihah da zaran an sha ruwa cikin watan shawwal din nan sai ki marmaza ki biya azumin ki ai baya wuce 5-6 ba haka bane sai ki marmaza ki biya sai kuma ki jira Allah ya kai mu baki to wannan yana nuna ashe addini yana iya samun naƙasa idan mutum ya rage ayyukan alkhairi ba ga mata kadai ba ke idan mutum ya rage abin da yake na yawan azumi ko yawan sallah ko tasbihi addinin sana samun rangwame saboda ki dage wajen yawaita ibada farillai da sunnoni da mustahabbai sallolin nan na nafila da ake yi sallar walahari sallolin sunanin rawatib sallolin dare duk abin da ya sawaka yawaita azumi da sauransu yana karawa mutum daukaka ga addininsa barin su kuma yana yin ƙasa da addinin shi yana samun nukusani a cikin addininsa da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayin wannan magana sai aka samu wata mata sai ta mishi tambaya tace ya manzo Allah me yasa zaka ce kaza ta tambaye shi game da me yasa muka fi yawa a wuta muka ji amsar da ya bata ta sake tambaye shi menene na ƙasa addinin mu ya sake bata amsa game da na ƙasa addini shine wannan malamai suka ce wannan yana nuni zuwa ga wato saukin kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duba girma da daraja da kwarjinin Annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuma wata mace gama gari tana iya yin magana da shi wato ba shi da irin shan murdin nan da irin tsare gida ta yadda ba za a iya ma magana da shi kusa ko mutumin da saboda rashin sakin fuskarsa ana so a yi mishi magana ma sai a kasa wani ma mai gidan ne ko mai gidan ne amma tsoron magana ake da shi kamar wani mala'ikan mutuwa to ana so mutum ya zama yana da sakin fuska ta yadda idan ta kama a yi masa magana ko da na ƙasa da shi ne suna iya su approach ɗinsa su musu magana Annabi sallallahu alaihi wasallama aka ce saboda sauƙin kansa mace wadda kamar mabaraciya haka ko almajira tana iya ta same shi a bakin masallaci ta ce ina da magana da kai sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tashi ya tsaya kusa da ita inda take so ta magana da shi ba ta so kowa ya ji me take faɗi ta gaya mishi bukatunta cewa tana da marayu ko tana da tambaya ta yi masa Annabi sallallahu alaihi wasallama ba zai kosa ba har sai ta gama faɗan maganarta sannan ya bata amsa saboda sauƙin kansa da tawalusa to haka ake so mutane su zama da sauƙin kai musamman shugabanni da malamai da jagorori saboda su bai wa na ƙasa da su damar da ba su iya approach ɗinsu su yi musu magana idan suna da buƙatar magana zuwa gare su al-Imam an-Nawawi da yake yin wannan sharhi wannan hadisi a cikin littafinsa na sharhin Muslim yake cewa yace wannan magana da aka yi akan na ƙasa a cikin imani da kuma hankalin mata yace ba a kawo shi don a zarge su ba sai dai an kawo shi ne don a bayyana cewa halittarsu haka take kuma don a tsoratar da mu da su matan gabaki ɗaya da maza akan cewa kada mu sake mu fitinu da wannan na ƙasar ta ja mana matsala wato da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa daya daga cikin ku tana iya janye hankalin namiji mai cikakken hankali, su maza da suke da hankali cikakke, mata da suke da hankali wanda yake da na ƙasa, amma kuma mace tana iya ta kauda hankalin namiji daga hankalin sa din, tana iya ta mai kisisina da kutungulin da ta batar mai da tunanin shi gaba daya. Wannan macen ku sawa'un matarsa ce ko wata bazawara ce ma akan titi, ko wata ma ɗaliba ce a makaranta, za ta iya shirya wani makirci wanda sai kowa ya yi mamaki. Saboda haka ake so maza musamman su kiyayi mata, da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wattaqun nisaa, ku ba a hankali da mata. Wattaqun nisaa fa inna fitnat awwal fitnat bani isra'ila kanat fil nisaa, lalle farkon fitina jarabawa da Allah ya bani isra'ila ta kasance a sanadiyar mata ne, a sanadiyar biye wa ra'ayin mata. Saboda haka mace na iya juya hankalin namiji, ta sa shi ya saba wa Allah, ta sa shi ya saba wa iyayensa, ta sa shi ya yi zalunci a gidansa, ta sa shi ya rasa karamarsa da mutuncinsa. Wata mata sa ya sai da duk ababen da ya mallaka ya bata kuɗin, ko ta juya takardun kamfanonin da dukiyoyin da ya koma nata. Duk mata suna yin wannan, ana ganin su da naƙasa hankali din nan, shi kuma ana ganin shi da cika hankali, amma za ta iya shirya mishi makircin da zai zama mata kamar raƙumi da akala, ta hanyar makirci irin na yamace, wata kuma ta hanyar amfani da bokanci ko sihiri ko wani abu makamancin haka. Saboda haka ake so wato maza da sauran mutane su zama suna da takatsantsan game da haka. A cikin wannan maganar da matan nan tayo Annabi sallallahu alaihi wasallam tambayoyi a cikin wannan hadisi, za mu fahimci cewa akwai halascin wato muraja'ar malami ko mai karantawa. Da malami ko yana karatu ko yana darasi, idan kika ji wata magana da baki fahimta ba, to babu laifi ki tambaya, ki nemi ƙarin bayani, sai dai ayi cikin ladabi, cikin tsari. Wataƙila an tsara cewa sai an gama karatun sannan za a yi tambayoyi, sai a gama sai a yi tambayoyi. Wataƙila an tsara cewa a dinga ba da tambayoyin a rubuce, sai a ba da su a rubuce, kuma a rubuta su ko a faɗa da magana wata ke ta hankali da sanin ya kamata. Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar da yazo yana sharhin wannan hadisi, shi a nashi maganar ya ƙara wata magana wacce nawayi bai faɗa ba, a inda yake cewa shi yana ganin daga cikin sabubban shiga wuta ɗin, banda waɗancan guda biyun, kasratul la'an wa takfirul ashir ko kufranul ashir, Ibn Hajar ya ce yana ganin hadda wannan batu na naƙasa a cikin hankali da addini yana iya zama sanadiyar da zai kai ƙiyamace wuta. Ta yaya? Yake saboda idan ta je ta halakar da wani namiji ya shiga cikin wata hanya ta saɓan Allah, to za ta yi tarayya da shi a cikin zunubin saɓan Allah. Wato kina da mijinki kuna zaune lafiya, amma sai shaiɗan ya zuga ki, kika sa shi ya dinga butulce ma mahaifiyarsa, kika hana shi ya mata komai, ko kika je boka, subhanallahi Allah ya tsare mu daga zuwa gurin boka, kika je aka yi miki wata tsumburbura, wani makirci na sihiri wanda ya kautar da hankalin wannan bawan Allah daga taimakon iyayensa da ƴan uwansa da sauran musulmi, sai dai ke da ƴaƴanki kawai kin zama ramin kura daga ita sai ƴaƴanta, to wannan zulubin da kika ɗauka yana iya halakar da ke. Saboda haka Ibn Hajar ya ce wannan yana iya zama sanadiyar da yasa aka ambaci wannan magana a wajen cewa a yana daga cikin min asbabi kaunihinna akthar ahlin nari li'annahunna idha kunna sababan li izhabi aqlir rajulil hazimi hatta yaf'ala aw yaqula ma la yanbaghi faqad sharakathu fil ithmi wa zidna alayhi. Idan ta kawar da hankalin wani mutum ya dinga aikata abin da bai dace ba, ko yana maganar da ba su dace ba, za ta tarayya da shi a cikin wannan zunubi, ko za ta ƙara wa kanta zunubi mai yawa. Sannan wannan hadisin yana tabbatar mana da ijma'in da malaman musulunci suka yi akan haramcin sallah da azumi ga mace wacce ke cikin halin jinin al'ada. Wannan ijma'i ne a cikin musulunci, babu masu musa wannan sai ƴan ƙalaƙatu wanda ba su yarda da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kamar yadda wani cikin su yazo ya ce wa sayyidatuna Aisha radiyallahu anha cewa mu ba mu gani a cikin alqur'ani inda aka ce idan mace tana jinin al'ada kar ta yi azumi, kar ta yi sallah ba. Sai ta ce mishi, ya ce ko tace wannan mata afwa ba namiji bane tace mata aharuriyatun anti yace ko ke yar garin haraura ne shine garin da taron waɗannan ƴan khawarija suka taru waɗanda ba sa karban hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su aiki shi wannan sanannen abu ne ba sai mutun ya je makaranta ba kowa ya sani cewa idan ana halin dabi'a ta kwanakin haila ba a azumi kuma ba a sallah za a rama azumi ba za a rama sallah ba tambaye ki nawa me yasa aka ce a rama azumi kar a rama sallah malamai suka ce saboda sallah kullun tana mai maituwa to rama ta zai zama akwai kunci akwai wahala shi kuma azumi wani lokaci ne takaitacce a cikin shekara ayyaman ma'adudati wasu kwanaki ne kididdigaggu a cikin kididdigaggun kuma da wuya a ce mace ta sha fiye da azumi 6 ko 7 in dai jini ne na gama garin al'ada wannan yana nuna mana muhimmancin sadaka wajen tunkuɗe musifa masifa da duk wani bala'i da kika sani to sadaka tana tunkuɗe shi dan haka annabi ya ce a yawaita sadaka mukalla kun ga hadisin da kyau wato ba ma zunubin da kai wa Allah ubangiji wanda Allah ke gafartawa ta hanyar tuba da istighfari kai sadaka take magani ba halle kun da muka yi wa ƴan uwanmu domin ai butunci ga miji din laifi ne ga shi mijin kafin ya zama laifi ga Allah to idan mutum yana yawan yin sadaka hata laifukan da muke yi wa junanmu don Allah ya so ranar alkiyama Allah madaukakin sarki zai kare mu daga tabi'ar su daga abin da yake biyo baya da laifukan saboda haka jama'a koda yaushe a yawaita sadaka musaba da in an ce fi sabilillahi mu bayar komai karanci kuma mu bayar da kyakkyawan kudiri wato da ikhlasin cewa mun bayar ne zuwa ga Allah sannan mu guje mu gorantawa da yin da bin sawu idan mutum ya bada sadakar shi to ya zama ya bayar dan Allah ne inna ma nutimukum li wajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala shukura kar mutum ya jira sai an sakan ka masa ko sai an yaba idan an yaba din fa bi hawa ne amma in ba a yaba ba Allah ya yaba inda kin gidan Allah saboda ka musaba da haka kuma Allah yana cewa tubiru sadaqatukum bil manni wal adha kada ba ta sadakar mu da buri da gori da kuma cutarwa saboda ka da almajiri mai yin bara a gida din da na masallaci da wanda duk zai nemi taimako a wurin ki idan kina da abin da zaki taimaka ki taimaka da kar ki ki taimakawa ko yaya ne da wannan mutanen farko annabi da sahabbai suka fifice mu sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun samu fifiko da daukaka akan dukkanin al'umma da abubuwa da yawa to daga ciki akwai infaki shiyarwa don Allah abinci ne sutura ne abin sha ne dukiya ne duk abin da wani zai bukata daga wurinki ya zama Allah ya huwace miki to yi kokarin ki bayar akwai mala'iku waɗanda suke saukowa kullun suna yawo a duniya aikin su kawai addu'a suna cewa Allahumma ati munfikan khalafa ya Allah duk wanda yake ciyarwa kamar yayi masa wa ati munfikan talafa ya Allah duk wanda yake ruwa Allah ka kwace karka bashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya sanar shi ne cewa akwai wasu bayi a cikin hadisin Imam Tirmidhi akwai wasu bayi a cikin bayina waɗanda na ba su wata alfarma dan su taimaki bayina da ba su da wannan alfarma yace Allah ya ce idan suka ki taimaka ma bayina sai na kwace alfarma da nemusu Allah yana iya baka ilimi ko sarauta ko dukiya ko wani karfin fada aji ko ta karama da Allah ya yi miki Allah ya yi miki ne saboda mutane da za su buƙaci wannan alfarma a wajenki a ce danki ne yake da arziki sai Allah ya baki daukakar da kin isa ki faɗa mishi yimawa ne yimawanci taimaki suwa ne amma sai mugun hali sai ya sa ki kakiyin haka ki kadai kike shan wannan daular ga kanwaki ga wata kanwar mahaifiyarki ga wata mata da babanku ya mutu ya bari dan ba ita ta haife ki ba duk ki hana a taimaka musu ki kadai kike moran arzikin to ana nan Allah ya so but sai ki ji kawai dan ya fadi ya mutu kere su sai ku dawo duka kun zama abin tausayi ai ina jin kowa yana da irin wannan labarin da yake faruwa ku ko Allah ya kwace arzikin ko kuma ke ma Allah ya jarabce ki da surka ita kuma ta kwace shi daga wajenki
ki dawo kina ta Allah isa cewa kin haifi da amma an zo an biki iko da shi to mu kiyaye Allah yana da hanyoyi da dama da yake wa mutum ukuba akan wato rashin kirki da muke yi na rashin taimakawa junanmu wannan irin kuncin rayuwar da muke ciki a yanzu jama'a babu lokacin da muke da tsananin bukata ido ga mutum muke junanmu kamar yanzu domin yanzu muna cikin wayatimuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira muna cikin wato lokacin wannan kuncin na bukata sanda ake da tsananin bukata kuma ne tsura fi makhmasatin muna cikin makhmasa suraka dan abin da ake dafawa a gidaje abinci ne abin sha ne nabi sallallahu alaihi wasallam yace idan za a dafa kafar akuya a cika romanta saboda a sama makwabta to mu saba da kyauta da sadaka da taimakon juna da sada zumunci da bawa almajirai duk abin da mutum zai yi wannan da kika bayar shi zaki tsinta a lahira nabi sallallahu alaihi wasallam yace a cikin ku wane ne ya fi son dukiyar magadansa fiye da dukiyarsa sabai suka ce a ya manzo Allah ai kowa a cikin mu ya fi son dukiyarsa fiye da dukiyar magadansa nabi sallallahu alaihi wasallam yace ki barku ka karatu dukiyar magadanka nabi yace ita ce wannan da kake ta alkintawa kake ta ajiyewa kake ta tarawa ake ta siyan me ake ce mishi kama sayar wanda za kina so ki mutu ki bari ko kana so ka mutu ka bari to wannan shine dukiyar magada dukiyar ka ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace shine abinda kai sadaka da shi ya tafi lahira wurin Allah da abinda ka sai sutura kasa ta lalace kayar da abinda ka ci a bakinka ka je bandaki kai kashin sa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan shine dukiyar ka a cikin dukiyar ka din nan kun ga guda daya shine zai wanzu shine wanda ka kai shi lahira saboda haka ya zama wannan da zai je wurin Allah shi zaki fi damuwa da shi shine asusu mafi muhimmanci asusun abin da zaka tarar bayan ka mutu wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa an yanka rago a gidansa sai sa aka yi sadakan nama a ba wani a ba wanci har naman ya kare sura wata ya tsoka kwaya daya da ya shigo sai Aisha take cewa kaga abin da muka tsira da shi kawai sai ce a wannan shine muka yi asara shine wanda muka yi asara wancan da muke ganin mun bayar shine wanda za mu samu wato fi komai shi fa inna Allah yukhlifu duk abin da kuka ciyar Allah yana mai shi Allah zai ninnin kaladansa saboda haka ƴan uwana masu albarka ina mana nasiha da mu yawaita sadaka mu yawaita kyauta mu yawaita aikin alkhairi ba zan cika ku da surutu ba ina ganin ya kamata dakata a nan kafin zancen ya fara warware junansa fata na shine wannan nasiha da muka hadu muka yi a nan wa junanmu ubangiji Allah ya ba mu ladanta Allah ya sa kuma mu zama cikin waɗanda Allah madaukakin sarki yake lullube su da rahamarsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wasu mutane da za su zauna a cikin masallaci daki cikin dakunan Allah suna ambaton Allah suna mudarasan alqur'ani face sai Allah ya sauka musu da nutsuwa sai Allah madaukakin sarki ya turo mala'iku su lullube su sai Allah kuma ya ambace su a cikin mutanen da ke tare da shi cikin almalawul ala muna fata Allah ya samu a cikin haka waɗannan ƴan uwa da suke ta kokari wajen karantar da mu gaba daya su mala abdul manan Allah ya saka musu alkhairi wannan gari na Bauchi da sauran garuruwan mu na musulunci muna fata Allah ya saka Allah ya saka kawo mana mu da alkhairi a duk inda suke wanda suke karantar da mu addini Allah ka kawo mana saukin matsaloli da rigingimu da muke ciki a rayuwa wanda suka shafi tattalin arziki suka shafi tsaro suka shafi al'amuran yau da kullun wanda ake fama da su a ƙasar ubangiji Allah ka sauƙaƙa mana su ina ma kowa fatan alkhairi a cikin kowa na da bukata a nan a wurin Allah ya Allah muna kai bukatunmu gare ka kai ka fi sanin mu kai ne mahaliccinmu kai ka san bukatunmu Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi Allah kuma kai mana maganin abin da ya fi ƙarfinmu masu ƴaƴa da jikoki da surkai muna muku addu'a Allah ya sa musu albarka wa mamatanmu da suka rigaya cikin mazaje da ƴaƴa da ƴan uwa da sauransu Allah ya gafarta musu Allah ya sa mu cika da imani masu neman bukatu na aure ko suke da ƴaƴa da suke neman miji muna fata Allah ya ba su mazaje na gari wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wasallam wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullah
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.